Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safe. Da farko ga kanin labaran duniya daga bakin sahabo da muke tare.
Manyan ƴan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican Donald Trump da kuma Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat sun samu babbar nasara a zaɓukan da aka gudanar jiya Talata. Wani alƙalin babbar kotun Amurka ya yanke wani ɗan ƙasar Mali hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiyyar Amurka shekaru 15 da suka wuce a Niger. Yawan mayakan sa-kai da suke tafiya Iraki da Siriya domin shiga ƙungiyar ISIS ya yi baya ainihin idan aka kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci a bara.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Fataucin da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin matsalolin ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya, inda wasu har allura suke yi wa kansu.
Daga jin mutum ya ma kanshi da kanshi allura, ai kai ka san rigima ce, saboda ai shi magani akwai abin da ake ce ma dose and dosage.
To bayan wannan kuma gwamnatin jihar Kaduna Mallam Nasir El-Rufai ya ce sun shawo kan matsalar tsaro da satar shanu.
Abinda kawai yanzu ya taso mana shine maganan satan mutane. Mutanen da suke satan shanu din ne da muka tarwatsa su shine suka fara wannan sabon ta'addanci.
To haka kuma zamu ji wasu mutane da aka maida inda suka fito a kokarin sulalewa daga kasar Niger zuwa Algeria. Shirin mu na demokradiya a yau tare da sahabo Imam Aliyu din yana nan tafi. Amma da farko ga kanin labarin, ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Mutumin da yake kan gaba a yakin neman zaben takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda guni da aka yi a jihohin Amurka 5 da jiya Talata, da suka hada da jihar Rhode Island, Delaware da Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. Da yake magana ga magoya bayansa ɗazun nan ya ayyana cewa zaben fidda gunin ya ƙare kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar Republican takara. Bayan zaben na jiya Talata, Trump ya samu wakilai 950 cikin 1,237 da ake bukata domin zama ɗan takara, adadin da babu tabbas zai same su nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta yi babban taron ta cikin watan Yuli. Haka nan tashoshin talabijin sun ayyana Hillary Clinton a zaman wacce ta lashe jihohi hudu cikin jihohin nan 5, wato ta samu nasara a jihar Maryland, Pennsylvania, Delaware da Connecticut. Abokin karawarta Senator Bernie Sanders ya samu nasara a Rhode Island. Kamin zaɓen na jiya Talata, Clinton tana da wakilai 1,944. Jam'iyyar Democrat ana buƙatar wakilai 2,383 kamin a ayyana mutum a zaman wadda ya samu nasarar yi wa jam'iyyar takarar shugabancin Amurka. Clinton ta gaya gungun magoya bayanta a Philadelphia cewa za ta yi aiki domin haɗa kan jam'iyyar saboda a samu nasara a babban zaɓen ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamba.
Alƙalin wata babbar kotu a Amurka ya yankewa wani ɗan ƙasar Mali mai alaƙa da masu tsatsauran ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiyya a Amurka shekaru 15 da suka wuce a Niger a shekara ta 2013. Aka kama kuma aka tuhumi Alassane Ould Mohamed kan zargin kisan William Baltimore da kuma yunkurin kashe wani sojan Amurka, yayin da mutane biyu suke barin wani wurin cin abinci a birnin Niamey, babban birnin kasar Niger, a shekara ta 2000. Masu bincike suka ce Mohamed mai inkiya Shaibani da wani mutum sun tunkari Amurkawan biyu suka nemi su ba su makullan motarsu mai lasin diplomasiyyar Amurka. Masu gabatar da kara suka ce mutanen biyu suka bude wuta kan Amurkawan, suka kashe Baltimore, suka kuma raunata sojan Sergeant Christopher McKinley bayan da aka yanke masa kuma hukuncin ɗaurin shekaru shekaru 20 a Mali kan wannan laifi sai ya tsere daga gidan fursuna a shekara ta 2013 ne da karun Faransa suka kama shi daga bisani suka mika shi ga Amurka a halin da ake ciki kuma an kashe mutane 11 ciki har da sojoji 8 a wani barikin soja a Cape Verde jami'ai a kasar dake Afirka ta yamma suka ce wani soja da ya bijire kuma ya layar zana ne ya kashe sojojin da farar hula uku ciki har da ɗan kasar Spain guda biyu wata sanarwa da hukumar soja suka hukumomi suka fitar sun wallafa cewa a shafin su na internet sun danganta lamarin ga wani sabani ko dalili wanda ba shi da nasaba da yunkurin juyin mulki ko tarzoma da ake dangantawa da miyagun kwayoyi
Yawan mayakan sa kai da suke tafiya Iraki da Siriya domin shiga kungiyar ISIS yayi baya ainin idan aka kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci bara kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin Amurka a Iraki General Peter Gustin babban hafsan wanda shine mukaddashin komandan rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci shike kula da tattara bayanan sirri da aikace a fafata wanda ake da ISIS wanda yake Iraki ya ga manema labarai ta bidiyo daga Baghdad zaje 30 cewa tsakanin mayakan sa kai 1500 zuwa 2000 ne suke shiga kasashen biyu kowane wata a daidai wannan lokaci a bara lokacin da ya kama aiki a can amma yanzu kamar mutane metan ne kawai suke zuwa yankin Haka nan General Gustin ya ce sun lura da cewa mayakan sa kan masu yawa suna barin kungiyar ta ISIS kuma yanzu kungiyar ta ma kasa biyan wato mayakanta albashi a halin da ake ci kuma masu bincike da suka hallara babban makabartar soja da ke Arlington jihar Virginia da bashi da nisa da nan birnin Washington jiya sun yi zargin cewa duk da karin kudi da kokarin da rundunar sojin Amurka ta yi wajen rage yawan tarzoma da kuma ilmantar da sojoji kan illar tilasta mata kunciya da maza har yanzu ana ci gaba da fuskantar wannan matsala
labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC Amurka ta yi alƙawarin ci gaba da bada goyen baya ga sabuwar gwamnatin Ukraine wacce ta yunkura wajen aiwatar da manyan sauye-sauye a ƙasar. Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da shiyar Turai da yankin Asiya, Victoria Nuland, wacce ta bayyana haka jiya Talata, ta kuma taya sabon Prime Minister ƙasar Vladimir Groysman da shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar and Treaty Parubi murnar nasarar da suka samu a zaben ƙasar da aka yi lokacin da suka gana a jiya a Kyiv babban birnin kasar. Grossman ya ce gwamnatin kasar ta dukufa wajen ganin an aiwatar da sauye-sauye da zummar ganin kasar ta fita daga cikin rikicin siyasa da take fuskanta a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gana jiya Talata da Prime Minister Georgia George Kabrisali a Fadar White House inda yayi alƙawarin goyen bayan Amurka a yunkurin kasar na aiwatar da sauye-sauye da kasar ta dukufa ta fuskar siyasa da tattalin arziki da kuma fannin tsaro.
Kasar Malta ta hana wani jirgin ruwa mai dakon mai da tutar kasar India shiga ruwa yan kasar saboda tana dauke da mai daga Libya ba bisa ka'ida ba. Jirgin mai suna Distia Amiya ya yada zango kilomita 12 daga gabar ruwar kasar jiya Talata. Jirgin yana dauke ne da gangunan danyen mai 650 da wata gwamnatin Libya wacce take aiki a birnin Tobruk ta sayar. Kafar yada labarai ta Bloomberg ta ce wani kamfanin hadaddiyar daular Laraba ne sai wannan mai. Kishiyar gwamnatin Libya wacce take aiki daga birnin Tripoli ta kira cinikin a zaman haramtacce tana mai cewa kamfanin kula da harkokin man kasar kadai ke da yancin ya sayar da mai daga kasar.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Fatauci da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na ɗaya daga cikin matsalolin ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya.
Sha da fatauci miyagun ƙwayoyi na ɗaya daga manyan ƙalubalen da ke addabar ƙasashe masu tasowa musamman ma wajen kawo koma baya ga tattalin arziki da dakushe kuzarin matasa maza da mata. Baya ga masu safarar 'yan Najeriya da akan kama da yankewa wasu hukuncin kisa a ƙasashe irin su Sin, Malaysia, Singapore da Saudiya, yara matasa kan mai da wasu abubuwa kayan maye kamar sheƙa fetur, sholisho, kashin kadangare inda su ko mata ke shan ruwan Berlin na mura don samun marisa ko ko dogon barci. Malama Halima Baba Ahmed mai campaign din hana kangarewar matasa ne wajen illar miyagun kwayoyi.
Mutumin da ya sha kwalba 10 na maganin da ya kamata a shashi a kwana 5 ko kwana 7, to saboda Allah ai kwakwalwansa ma da tunaninsa maganin ya mafi karfin wannan. Da ya masa wani illa a cikin jikin shi wanda Allah kadai bar makansa sanin wannan lahani da dai masa. Balle tana kuma wanda ya sha maganin nan da amfani shi ya kare. Shi kan kaman ya kashe kansa da kansa kenan ma. Tunaninsa da halittar jikinsa ma gaba ɗaya zai iya jan wani ciwo a jikinsa wanda lokacin da za a san illan ya shiga jikinsa kuma ba za a iya masa wani abu ba. In ma ta tsaya da rashin hankali ko kuma hankalinsa ya fara birkicewa wannan ma mai sauki ne don wasu tsantsan hauka yake saka su, haukan da ma ba wanda zai iya zuwa gangan su.
Wace illa mutane ke samu wajen shan magani ba tare da izinin likita ba? Usman Huntuwa, jami'in kiwon lafiya ne a Abuja.
Wannan maganin da kaje chemist kawai kace a baka tana iya yiwuwa kai jikinka bai san wannan maganin, amma kai baka sani ba tunda kai ba likita bane. To kaga idan ka saye shi ka sha maimakon ya magance maka abin da kake tunanin zai magance maka sai yayi maka kuma wata illar ta daba.
Akwai wadanda suke nuna kamar sun kware ma wata illa suna harana cewa suna yi wa kansu allura. Wadannan ma daidai suke ko rigima ce.
A wannan rigima ce kawai. Tunda daga jin mutun yayi ma kanshi da kanshi allura ai kai ka san rigima ce. Saboda ai shi magani akwai abin da ake ce ma dose and dosage. Watakan adadin nauyin magani da ya kamata mutum ya sha ko ya yi mashi allura akai ko kuma a wane yanayi ko sau nawa ya kamata a yi allura. To kaga in kawai ka je ka sai allura ne ka zo ka dirka ma kanka kaga ai rigima ce wannan kwarai kuma tana da illa kwarai da gaske.
Dokokin hana sha da fatocin miyagun kwayoyi sun bambanta tsakanin kasashe. Da aka da tambayi masanin shari'a Imran Adamu tasirin tsaurin irin waɗannan dokokin ga hana wannan mummunar ɗabi'ar.
Kamar wasu kasashen suna da dan sauki-sauki akan matsalar wannan miyagun kwayoyi, wasu kasashen kuma suna da tsauri. Shi yasa in ka duba zaga ko kasashen da suke da tsauri zaga da wuya mutum ya dauki irin wannan mugun kwayoyin yake shiga da kasashen da ya san kashi aka kama shi mummunar kuci za a yanke mai wanda zai iya kaiwa ga kisa, wani kuma za a yanke mai hukuncin daurin rai da rai ne har abada wanda ba zai fito ba. To kaga inda a ce duk kasashe za su dauki irin wannan matakin za a samu raguwar yanayin yawan laifuka.
Matasa da dama na gararan bakan titunan Najeriya don tabin hankali da suka samu sakamakon miyagun kwayoyin. An tabbatar yan ta'adda ma kan sheka hodar Iblis ko hadiyar miyagun kwayoyin marisa kafin kashe mutane ba digon tausayi ko imani a zukatansu. Nasura da Mailika a muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Doka a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka sha.
Wallahi kyauta, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ɗan Rufa'i ya ce ya shawo kan matsalar tsaro da satar shanu, saura ta sace-sacen mutane. Isa Lawal Ikara, wakilinmu a Kaduna, yana da cikakken rahoton.
Ya ce ba wani abu ya kawo sace-sacen mutane a jihar Kaduna ba illa yadda gwamnatin jihar Kaduna ta wargatsa waɗanda ke sace shanun mutane.
Mun ba su motorcycles 51 wanda za a raba tsakanin 'yan sanda da soja da road safety da sauran jami'an tsaro.
Ya kake ji game da harkar tsaro musamman daga yadda ka same shi zuwa halin da ake ciki yanzu?
To a ganin mu harkar tsaro ya gyaru a wurare da dama, kamar lokacin da muka zo ana kashe-kashe a kudancin Kaduna, ana satan shanu a birnin Gwarigiwa da sauransu. Yanzu wannan abuwa yanzu mun yi maganin su. Abinda kawai yanzu ya taso mana shine maganan satan mutane. Mutanen da suke satan shanu din ne da muka tarwatsa su shine suka fara wannan sabon ta'addanci, kuma shi ma jami'an tsaro suna nan suna aiki a gabayan shi. Insha Allah za mu ga bayan wannan mun samu sabon kwamishinan 'yan sanda wanda zai dora kan aikin da tsohon kwamishinan 'yan sandan mu yayi, wanda shi ma yayi kokari kwarai, amma sabon kwamishinan tun da yazo yana ta aiki kan wannan ta'addanci na satan mutane, kuma insha Allah za a ga bayan shi.
Shi kuwa kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna CP Adamu Ibrahim cewa yake yanzu aka rundunar fa na ci gaban nasara.
Muna godiya ga talafin da gwamnati ke badawa na tabbatar da cewa an samu tsaro a jihar Kaduna, kuma insha Allah wannan babura za a amfana su kamar yadda kamata, kuma in Allah da crime zai dadda sauka kasa.
Ka zo a daidai lokacin da ake ta maganar sace-sacen mutane, wannan shiri kake yi?
Ana surutu ne cewa kidnapping has been reduced, an rage kidnapping a kasar nan sosai, amma mutane suna ta yayatawa, ana rurutawa kaman duk wanda ya shigo Kaduna za a sace shi. Ba gaskiya bane, da yawa mun kama su suna nan tsare, kuma da yawa sun gudu. So insha Allah security zai zama normalized a cikin jihar Kaduna in Allah ya yarda.
A ƴan kwanakin nan ne dai rahotanni akan sace-sacen mutane a jihar Kaduna ke ta faman ƙara kamari, musamman ma dai a rigajen Fulani da suke cewa an fa hana su zama a gidajen su.
Ana tafiya da su, ana bawo mana waya mu kai kuɗi kudi mai yawa waje miliyoyi ko kana da shi ko baka da shi kai ka nema
yanzu aina kuke kwana
yanzu a cikin gari muke kwana dan daina shatan shanu don ba inda za su kai sojoji na hana su su kwashe
an kashe mana wata mata mai goyo a taimaka mana don Allah don Annabi su ruwa mana asiri su zo su taimaka mana a sabon ga yanzu a dutse
sai dai fa mai baiwa gwamnatin jihar Kaduna shawara kan harkokin tsaro kuma komandan rundunar mayakan operation yaki a jihar Kaduna Colonel Yakubu su soja mai ritaya ya sanar da sabbin matakan da gwamnatin jihar Kaduna ke dauka wajen kawo karshen sace-sace a jihar Kaduna
muna nan muna shirye-shiryen kafa kyamarori a jihar Kaduna zamu fara da cikin Kaduna nan zamu tafi Zaria zamu tafi Kafincin sai kamfani na biyu ne shi kuma zai sa mana drone wato wasu jirage ne da muka zo da su masu amfani suna sarrafa kansu za su tashi sai awa 12 a sama su nemo mana labarai su shiga daji su ga inda mutane suke tafiya sai dai mu shiga kawai mu yi aikin Allah ya suwar da
Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a Jamhuriyar Niger kuma wasu jama'a aka cafke sannan za a maida su inda suka fito a kokarin su na silalewa daga kasar Tamar Abari gareki.
A rahoton da kungiyar da ke kula da masu tafiye-tafiye wato OEM na Arlit ya fitar wanda kuma ya mika ma shugaban gundumar na Arlit kan ƴan tabarada na Kanci jami'an tsaro sun sa hannu akan wasu mutane 153 da suka hada da maza 15 mata 46 yara 92 akan hanyar su ta zuwa kasar Algeria an tattaro su an dawo da su garin Agadez Alat mai gaskiya shine shugaban gundumar Arlit
kuma su je waye Arlit biyo ka ta jahatawa inda kake kadara da koi gungun mace boko kike shi kake boko da yaran su su aka samu suka fita bayan su an dauki wadansu daga nan an yadda su fita iyaka da Allah yasa suna da sauran kan ruwa jandarmu masu tunkiri suka gansu 23 da yari to wannan bannaki na da ka da daraja shi ne magaba san mu suka ke a maido da a kire mu a ce su zo ku dauki jawo ku ku gara mun mai da su gana jama'a wani zamani ne muka shiga da mata ta tafiya jiga da yan yara aikin yi kuke yi wanda yake da kudin da inda haji ake aiki wace ake aiki da sauran kayan gona sai aljeri ba noma ba suke yi ba irin abin da muke abincin mu ba suke yi dare ake yi an tayi aikin wani za a yi cikin gida ko miliyan ya kamata mu yi zafi ne kuma ba ta ne mutum
Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger
duniya gidan kashe abu ko waya kashe tano eh barna
To in an jima kuma a cikin shirin mu na hantsi.
To bayan da zamu ba da mu fada da gwamnati. Gwamnati ya taimake mu da yayi magana a bude mana wannan ruwan, yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo.
Labarin ba gaskiya bane. Mutane goma sun amfani da shi jiya, yau mutane 30 sun amfani da shi.
Rahoton wasu manoman rani kenan. Haka kuma shirin hantsi zai kawo muku cikakken rahoton. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Demokradiya a yau. Cikin shirin zamu duba koken tsadar rayuwa a Najeriya. Yamma masu sauraro ma assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A fagen siyasar Amurka jiya Talata aka yi zaben fidda goni na masu takarar shugabancin Amurkan a jihohi biyar waɗanda suka hada da Connecticut da Delaware da jihar Maryland da Pennsylvania da kuma Rhode Island. Uriyar neman jin inda masu zabe suka karkata tana nunin cewa ƴan takarar nan biyu da suke kan gaba a duka jam'iyyun wato Madam Hillary Clinton da kuma Donald Trump su ne suke kan gaba a waɗannan jihohi. Wani abu sabo a yakin neman zaben a bangaren ƴan Republican shine hada kai da ƴan takara Ted Cruz da kuma gwamnatin jihar Ohio John Kasich suka yi a yunkurin ganin Donald Trump bai kai ga samun wakilai da ake bukata na zama ɗan takara ba. Yanzu za su rika janye wa juna a jihar da ɗaya ya fi ƙarfi. Donald Trump ya kushe musu da cewa ai abun kunya ne a ce manya kamar su guda biyu wai sai sun hada ƙarfi a kansa. Yana cewa hakan ma ba za su kai labari ba. A bangaren ƴan Democrat akwai wakilai 384 da za a samu a wannan zaɓe da aka yi jiya. Su kuma ƴan Republican wakilai 172 ne za a samu. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu masana waɗanda suka san hali da shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki zamanin soja da kuma yanzu suka ce tilas a tausaya masa. Akwai kuma masu cewa ai shekaru 12 yana neman wannan aiki saboda haka ya kamata a ce ya shirya koda menene tsanani da ya fuskanta. Amma har ga Allah masu kallo alƙiblar ƙasar kamun zuwan sa kan mulki suka ce da waɗanda suka karɓa daga hannunsa sun samu nasara a zabe da aka yi da yanzu Najeriya sai labari. Wannan kuwa batu ne da za a jima ana muhawara a kai. Amma babban abin da ya fi ɗauke ‘yan ƙasar hankali yanzu ganin an fara samun kwanciyar hankali daga fitinar ‘yan Boko Haram shi ne batun tsadar rayuwa. Hasali ma har kaset-kaset na suka ga gwamnatin shugaba Buhari ake rarrabawa ta kafofi daban-daban. Mun so mu kawo muku misali amma hakan bai samu ba. Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya saurari kaɗan daga cikin irin waɗannan bayanan fassarar da su masana kimiyyar siyasa suke yi musu.
Wato abubuwa guda biyu ne. Akwai nau'i na wato rashin fahimtar ina aka dosa, akwai kuma nau'i na wato yakar canjin da ake so a kawo.
To
biyun ce ta haɗu kuma a hakan wato akwai abin da za a gaya wa gwamnati, akwai abin da za a iya gaya wa al'umma. Idan muka fara da al'umma, ya kamata su tuna cewar gwamnatin Muhammadu Buhari cewa ta yi za ta tsaye da barna, kuma bisa ɗabi'ar ɗan adam baya yadda ya daina barna cikin ruwan sanyi. Duk yanda aka kai da ƙoƙarin yaƙar sa ya daina barna, sai shi ma ya yaƙi wanda yake yaƙar sa.
To
saboda haka wannan maganganu da suke kewayawa wanda na ji kaɗan daga ciki, wato za ka iya fassara su da cewar waɗanda suke rabauta da wannan, waɗanda suke wannan ɓarnar da waɗanda suke rabauta da ɓarnar suna amfani da rashin fahimtar waɗansu, ƙarancin ganewarsu da me yake faruwa. Suna son su haɗa shugaba Buhari da talakawa, kuma idan haka ta tabbata, to ina tabbatar maka za su cinye shugaba Buhari ɗanye. Abin don haka abin da yake wajibin talaka da kuma wato masu riƙe da madafan iko da kuma attajirai masu kyakkyawar fahimta da manufa da kyakkyawan fata game da talaka da ƙasar wanda akwai su, wajibinsu su dunkule waɗannan ƙalilan ɗin da kuma talakawa su cigaba da baiwa shugaba Buhari haɗin kai har a kai gari.
Dr. Duka, ban tare numfashinka ba, anya mutumin da ke jin yunwa zai saurari batun cewa a baiwa gwamnati haɗin kai kuwa?
Eh, shi yasa za mu zo bayanin abin da su kuma gwamnati za a gaya musu.
Na'am.
Amma mu ƙarƙare da bayanin da jan hankalin talaka da kuma ma masu da madafan ikon kamar yadda na faɗa da attajirai masu nufin alheri daga cikinsu. Babu asara kamar barna ta bayyana, amma a ce da a ji zafin gyara barnar gwanda a dawwama a cikin barnar, babu asara kamar wannan. Kuma wajibi a gode wa Allah game da wasu nasarori da aka samu, aminci ya samu bayan tsananin tsoro da ake ciki. A gode wa Allah sai a nemi ƙari bayan an gode mata.
An manta maganar Boko Haram.
To wajibi kuma a gode wa Allah game da wato nasarorin da aka samu. Ana cikin tsananin tsoro a ƙasar nan ta yadda duk abubuwan da ake faɗa na da akwai watakila wutan nan sarki wanda daman da can ba ta taɓa wadata ba, watakila a ce akwai man fetur, amma ga man fetur ɗin ga motocin, amma idan mutum ya tashi yin tafiya daga nan zuwa can sai ya wuni a cikin gari bai fita ko ina ba saboda tsananin cekin da ake yi da kuma fargabar da take yi ta kan hanya. Kowa yana fargaba zuwa gurin ibadarsa, kowa yana fargabar zuwa kasuwa, kowa yana fargabar zuwa makaranta, kowa yana fargabar zama ma a gidansa. halin fa da aka sa hakun halin fa da aka samu kai a ciki kenan, amma Allah ibada sauki aka fita daga ayyan wannan watannin da shugaba Buhari ya karbi mulki. Sannan sai kuma a tafi mataki na gaba a nemi sauki game da tsananin tattalin arziki da aka shiga, ba wanda zai ce ba a shiga ba. To a nan za mu kira ita kuma gwamnati, za a iya wa gwamnatin shugaba Buhari uzuri a wani fanni, kuma akwai fannin da ba za a yi musu uzuri ba. Za a iya musu uzuri akan cewar barnar da suka tarar ta wuce hankali akan inda suka zata. To amma ba za a yi musu uzuri ba kuma su zauna a cikin wannan mamakin ba tare da sun farfado ko su ma shugaba Buhari yi da ganin barnar nan ya kamata a tsawon shekara guda a ce ya farfado daga wannan suman an tinkari yadda za a yi maganin barnar nan. Abu na biyu da ba za a yi wa gwamnatin shugaba Buhari uzuri ba a kansa shine yadda take kulla kanta, idan ɗan cikin gwamnatin ne kaɗai suka san me ake ciki, mafi yawan al'ummar ƙasa ba su sani ba. Da yanzu mutane sun san, alal misali kuɗaɗen da ake karɓowa a hannun azzaliman ƙasa nawa ne, suna ina, me a yaushe za a fitar da su. A yi wa mutane bayani, waɗansu ba su san cewa ba ko da an karɓo kuɗin nan ba dama a fitar sai majalisa ta zartar, wasu ba su sani ba. To,
kuma akwai shari'a a kotun da zargi ake wa mutane sun dawo da kudaden ba dama a taba kudaden nan sai shari'a ta tantance matsayin waɗannan kudade.
Akwai wannan, akwai magana shari'a da ba a warware ta ba. Sannan akwai wasu abubuwa dalar da aka hana sayarwa da 'yan kasuwa. Mutane ba su ilmantu, ba su koshi da ilimin dalili ba. A wayan musu da kai, abincin da aka ce a daina shigowa da shi, wanda daga baya jami'an gwamnati sun ƙaryata sun ce ba ta suka tsari suka ce abi na hanyar shigo da shi. Mutane ba su koshi da bayanin yaya aka yi haka ba. To waɗannan bayanan su ne za su sa zamana canjin nan ba na Buhari ba ne, ba na gwamnatinsa ba ne, ba na APC ba ne, na al'ummar ƙasa ne. A basu isi zama su ne canjin yana hannunsu. Yanzu al'umma ne suke ta bin Buharin ko kuma gwamnatinsa, kuma in suka gaji suka daina binsa, wallahi shi kenan gwamnatin fa ta gama yawo, dan ɗaukan jinka ce.
Masu sauraro da wannan fashin baƙin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To ai ba za ka yi nisa ba domin kuwa muna jiranka da labarai, amma a takaice.
Mutumin da ke kan gaba a yakin neman zaben takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda guni da aka yi a jihohin Amurka biyar wadda suka ajiye talata da suka hada da Rhode Island, Delaware, Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. Ita kuma Madam Clinton ita ta samu nasara a jihohin nan hudu, a shi kuma abokin takararta Bernie Sanders ta samu nasara a jihar Rhode Island. Alƙalin wata babbar kotun Amurka ya yanke wani ɗan ƙasar Mali mai alaƙa da masu tsaurara a yi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diflomasiyyar Amurka shekaru 15 da suka wuce a jamhuriyar Nijar. A shekara ta 2013 ne aka kama kuma aka tuhumi Alhassan Ul Muhammad kan zargin kisan William Baltimore da kuma yunƙurin kashe wani sojin Amurka, yayin da mutanen biyu suke barin wani wurin cin abinci a birnin Yamai, babban birnin ƙasar Nijar ɗin a shekara ta 2000. Yawan mayakan sa-kai da suke tafiya Iraki da Siriya domin shiga ƙungiyar ISIS ya yi ba ainu idan aka kwatanta da yawan waɗanda suke tafiya yankin a daidai wannan lokaci bara, kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin Amurka a Iraki, General Peter Gaston, babban hafsan wanda shi ne muƙaddashin kwamandan rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci mai kula da tara bayanan sirri da aikace-aikace a fafatawa da ake da ISIS. wadda yake Iraki ya ga manema labarai ta bidiyo daga Baghdad cewa tsakanin mayakan saka 1500 zuwa 2000 ne suke tafiya yankin kowani wata a lokacin da ya kama aiki bara.
To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kammala shirin sai kuma anjima da hantsin Allah so zamu sake dawowa cike har da rahoton da zamu ji na shugaban Najeriya na da wanda General Babangida ya bayyana game da shafukan abota na internet. Kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Aliyu Saidu da amaryarsa Khadija Sulaiman game da aurensu da za a daura ranar 30 ga watan nan ranar Asabar kenan in Allah ya kai mu a kusa da masallacin Juma'a na Sebore a Gallar Road karamar hukumar Mubi. Allah ya sanya alheri. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Shubahiro Dodoni ya bada umarni sai Charles da ni Usman Ahmad Kabara daga Washington DC nake cewa mazama lafiya.